Kungiyar matuka motoci ta Nigeria NURTW ta ce rashin kyan hanya fa na taimakawa matuka wajen sace mutane akan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari. Shugaban kungiyar a jihohin Arewa maso yammacin Nigeria Alhaji Alhassan 313 ya ce akwai bukatar gwamnati ta gyara hanyar domin kawo karshen sace-sacen mutane.
To gaskiya muna cikin damuwa amma zamu ce alhamdulillah domin dan tsakanin nan gaskiya an samu sauki musamman jami'an tsaro sojoji dake aiki a wurin nan da su ma yan sanda da yan masu sa kai da suke bada gudunmawa kuma muna alakanta wannan nasara kuma hadda wannan gwamnatin tarayya da muka ga cewa ta bada dama a ci gaba da gyara wannan hanya da ta lalace wa ma'ana faci-faci duk da ba a yi sabon aiki ba amma wannan faci-faci idan aka ce hanyar na da kyau motoci na wucewa da sauri yana kawo sauki ta yadda za a samu miyagu in da hanya da ramuka za su fito su zo su tsara mutane mota ɗaya ma da ta zo suka ɗauke jama'an suka shige sai ka ji suna neman kuɗin fansa to amma muna cikin ganin wannan kuma muna yabawa muna ganin cewa gashi yanzu an ci gaba da gyara sai muka ga masu hukumar FEMA sun ma kwashe kaya mun shiga damuwa a wannan tsakanin domin hanyar birnin Gwari ita ce cibiyar da ta haɗa yankunan waɗannan jihohi na Arewa da zuwa Lagos Ibadan da sauran wurarenmu na kasuwanci da ke a ƙasashen Yarbawa muka duba tashin waɗannan jami'an hukumar FEMA da suke gyara wannan hanya an fara an bari gaskiya ya samu cikin damuwa da fargaba saboda daga lokacin da aka ce ba hanyar nan bata da kyau to zaka ga koda yaushe kusan kullun sai ka ji ana satan mutane yanzu kaga hanyar birnin Gwari zuwa Huntuwa tunda tafi kowace hanya mutuwa a kasan nan kullun sai an dauki mutane kullun sai an harbi jama'a an ce an kashe su ba kuma komai ya jawo wannan ba mutuwa hanyar kwata-kwata da aka kaurace mata to shi yasa mota daya biyu in ta zo shikenan sai wayannan mutane su zo su dauki jama'a
sai dai kuma shugaban kungiyar hadin kan al'umma ta Arewacin Najeriya da ake kira Arewa People's Unity Association Alhaji Adamu Aliyu ya ce maganar sace mutanen dai tafi alaka da zargin da ake cewa akwai baragurbi cikin jami'an tsaro
babu alaka tsakanin mutuwar hanya da satar mutane kowanne zaman kanshi yake domin in muka duba can a baya ai moto za ta iya lalacewa a wannan gurin kuma da mai motan da driver da yaran shi su kwana a wurin ba abin da zai same su har gari ya waye to amma yanzu ba ma lalacewar mota ba shi da kanji ma ba su son ma ko lafiya lafiya ba su son su biyo wannan sashi din to wannan kuma ya sami asali saboda sakaki da siyasa daga gwamnati da su kansu jami'an tsaron nan
amma ba ganin idan da za a yi gyaran hanyar a rinka wucewa ba ta da tsaye-tsaye ba kila zai rage sace mutane
to yanzu nan titinmu daga nan Kaduna zuwa Abuja an kai matsayin da dole ma ka kaucewa hanyar an koma wa jirgin ƙasa ba kyan hanyar ne
ka ya za a yi maganin wannan sace-sace
to yadda za a yi maganin wannan sace-sace gaskiya gwamnati ta duba cikin jami'an tsaron nan ai an dade ana gaya mata ta duba akwai waɗanda suke da ma'amala ko alaka da waɗannan ɓatagarin in aka tsananta bincike za a tsatsame su ta nan za a sami sauƙin wannan al'amari
maganar tsarkake tsamin tsaro dai har yanzu ita ce damuwar al'umma a sassan arewacin Najeriya saboda yadda ake yawan sace mutane abin da ya sa wasu daga cikin al'umma ke ganin dole gwamnati ta sauya salo wajen magance wannan matsala ta sace mutanen da ake samu a sassan wannan ƙasa Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.